Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 22 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 41, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio na birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To baba, ƴan majalisun Amurka sun bayyana mabambantan ra'ayoyi kan matakin barazanar da kasar Iran ke yi bayan da tawagar jami'an tsaron kasa ta bayyana wato ta gabatar da wani bayanan sirri ga ƴan majalisun baki ajiya. Wasu mazauna garin Wau na kasar Sudan ta Kudu sun ce dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula ta ci gaba sosai ƴan makonnin nan saboda yunkurin samar da zaman lafiya da ake ci gaba da yi. Haka kuma jiya Litinin masu zanga-zanga goyon bayan ƴancin zubar da ciki a Amurka sun gudanar da zanga-zanga a fadin Amurka ciki har da wajen kotun koli da ke a nan birnin Washington DC.
Kanun labaran kenan. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar ƴan bindiga suna ƙara ƙaimi a ayyukansu na ta'addanci a jihar Katsina. To ko ya lamarin yake?
Yanzu haka yau mutanen gari Egamji ta ce karamar kuma ba tsare ta hanyar tibiya. Yanzu haka mutanen sun je gona, yanzu haka ga mutum 13 ke akwai kowa gidan sarki ruwa wanda sun je gona sun kore su sun kashe.
Za ku kuma ji cewa mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya kai ziyarar aiki a jihar Borno inda ya kaddamar da wasu ayyukan gwamnati.
Professor Osinbajo ya ce jihar Borno ta fi kowace jiha fama da fuskantar irin wannan matsala, don haka ne ma muke kokarin ganin cewa mun sake gina wannan jiha da ma wasu jihohin da wannan itila'i ya shafa.
Muna kuma dauke da shirin demokradiyya a yau da kuma karatun Alkur'ani, amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Ƴan majalisun Amurka sun bayyana mabambantan ra'ayoyi kan matakin barazanar da kasar Iran ke yi bayan da tawagar jami'an tsaron kasa ta gwamnatin shugaba Donald Trump ta gabatar da bayanan sirri ga ƴan majalisun Amurka baki ɗaya jiya Talata. Sun bayyana mana yadda barazanar kasar Iran take da bambancin da wadda aka gani a baya, kuma kai hari akan Amurka da abokan ƙawancenta nan tafi. A cewar sanatan jam'iyyar Republican Lindsey Graham jiya wato na jihar South Carolina, ya faɗa wa 'yan jarida bayan wata ganawar sirri da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da muƙaddashin ma'aikatar tsaro Pat Shanahan da kuma shugaban hafsoshin dakarun ƙasar Janar Joseph Dunford. Akwai alamun takala daga Iran da waɗanda take yake ingiza ta, a cewar shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilai Michael McCall na jihar Texas. Ya ci gaba da cewa tabbas muna da damuwa akan sojojinmu waɗanda ke fuskantar barazanar Iran da kuma yiwuwar kai musu hari musamman ma a Iraki. Sai dai kuma ra'ayin 'yan jam'iyyar Democrat ya bambanta kan wannan batun da kuma abin da ya sa gwamnatin Trump ta ƙara matsa lamba kan gwamnatin Iran da masu goya mata baya a gabas ta tsakiya. Wasu mazauna garin Wau na kasar Sudan ta Kudu sun ce dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula ta ci gaba sosai cikin 'yan makonnin nan saboda yunkurin samar da zaman lafiya da ake ci gaba da yi. Da yawa daga cikin fararen hula yanzu sun ce ba sa tsoron ganin wani mai kaki, amma kuma 'yan kasar sun yi kira wa gwamnati ta biya sojoji albashinsu akan lokaci ta yadda ba za su shiga yin wasu abubuwan da basu kamata ba domin samun kuɗin da za su ciyar da iyalansu. Wasu ƙungiyoyin agaji biyu masu zaman kansu da ake kira Safer World da CEPO masu kula da ci gaban zamantakewar al'umma sun yi ta shirya tarukan ƙarawa juna sani a garin Wau cikin shekaru biyu da suka gabata domin farfaɗo dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula. A wani taro da aka gudanar jiya Talata akan halin da ake ciki akan dangantakar sojoji da fararen hula a yankin Wau, mazauna yankin sun ce lamura sun daidaita yanzu, kuma yanzu ba wani bakon abu bane a ga sojoji da fararen hula kafada da kafada suna sayayya tare, wato suna yin tafiye-tafiye kuma. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya talata masu zanga-zanga goyon bayan 'yancin zubar da ciki a Amurka sun gudanar da zanga-zanga a fadin Amurka ciki har da wajen kotun koli da ke a nan birnin Washington DC. An shiga zanga-zangan ne bayan da wasu jihohin Amurka suka samar da dokokin hana zubar da ciki a jihohinsu masu ra'ayin riƙau. Lamarin da ake ganin zai haifar da rikicin shari'a kan hukuncin da kotun koli ta yanke a 1973 inda aka halarta zub da ciki a fadin Amurka. Dokokin sun samar da wasu tsauraran matakai, sau da yawa an ƙayyade zub da ciki ne cikin 'yan makonnin ɗaukar ciki ko kuma wasu lokutan ma kafin mace ta san cewa tana da ciki. Wasu ƙungiyoyin rajin 'yancin zub da ciki ne suke ɗaukar nauyin zanga-zanga da ake yi ciki har da ƙungiyar ACLU da Planned Parenthood. Ƙungiyoyin a faɗin Amurka sun bayyana cewa yadda ake haramta zub da ciki yana ɗauke wa mutane 'yancinsu na yin abin da suka ga dama da jikinsu. Wani mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwa na ƙasar China da ake kira Huawei ya yi watsi da matsayar Amurka da ta ɗauka na muzantawa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron ƙasar. A wasu jerin hirarraki da aka yi da shi da wasu kafafen labaran cikin gida a jiya talata, Ren Zhengfei ya ce matakin da gwamnatin shugaba Trump ta ɗauka na raina ƙwarewar da kamfanin ke da shi na ci gaba da ayyuka da ƙera sabbin wayoyin salula da ingancinsu da ya kai ƙarfin 5G. Umarnin da shugaba Trump ya bayar a makon da ya gabata zai iya kawo cigas ga fannin aikawa da kuma sarrafa wasu manhajoji a wayar ta Huawei a nan gaba, lamarin da ka iya shafar bunƙasar kamfanin a duk faɗin duniya da kuma yunkurin da yake yi na tserewa kamfanin Samsung na ƙasar Koriya ta Kudu wanda shine kamfani mafi girma a duniya da ke ƙera wayar salula. A jiya Litinin, kamfanin Google ya bayyana cewa zai takaita damar da yake ba kamfanin Huawei na shiga sauran wayoyin ƙirar Android. Daga ƙarshe jiya talata, wata kotun Amurka ta samu wani tsohon shugaban soji shekaru sama da 10 a Somalia da laifin azabtar da wani matashi a 1987. Yusuf Abdi Ali, wanda yanzu haka yake zaune a birnin Alexandria na jihar Virginia, ya yi aiki ne ƙarƙashin tsohon mai mulkin kama karya Sa'id Barre. Masu yanke hukunci sun same shi da laifin azabtar da matashin a wancan lokacin mai suna Fahar Muhammad Tani Warfa. Aka kuma umarce shi da biya warfa diyar dalar Amurka lira 500,000. An kai ga hukuncin ne bayan kwashe sama da kwanaki uku ana sauraron shari'ar da aka shigar da ita shekaru 15 da suka gabata. A cikin ƙarar da aka shigar, warfa wanda ke da shekaru 17 a wancan lokacin ya ce Ali ya azabtar da shi, ya kuma harbe shi a shekarar 1988, amma Allah ya taimake shi bayan da ya baiwa waɗanda za su ƙarasa shi su binne shi cin hanci. Ali dai ya musanta wannan zargi da aka yi masa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, mazauna wasu yankunan jihar Katsina sun yi kokin tsanantar aika-aikar 'yan bindiga daɗi, inda kwanaki 6 a jere suka ce kullum wato 'yan ɓatagarin suna tada ainihin garuruwan da suke zaune a ciki. Hassan Mai na Kaina ya haɗa mana rahoto akan haka.
Bayan da 'yan bindiga daɗi da masu satar mutane suka daidaita da dama daga cikin yankunan jihar Zamfara, wannan ta'addanci dai a halin yanzu na neman samun gindin zama a jihar Katsina. A cikin ƙananan hukumomi 9 da ke ɗanɗana kuɗin su a Katsinan, ƙaramar hukumar Batsari ita ke kan gaba, inda yau kwanaki 6 kenan a jere kullum sai 'yan bindigar sun tada gari, kamar yadda wannan ganau Malam Sani Lawal ke shaida min.
To 'yan bindiga daga kwana 6 da suka wuce ba ranar da basu je sun tada gari ba, kamar irin su shekewa ƙarfe 6 da yamma kamar sallar magriba suka shiga, kuma the same time suka je kasai suka kashe mutum ɗaya suka kore musu dabbobinsu kaf, sun je wajin nan ma suka kuna kasuwar garin wuta da wasu motoci guda biyu suka kuna. Sannan bayan nan kuma yanzu haka yau mutanen garin Egamji ta cikin ƙaramar hukumar Batsari ta hanyar jibiya, yanzu haka mutanen sun je gona, yanzu haka ga mutum 13 ke akwai kowa gidan sarki ruwa wanda sun je gona sun kore su sun kashe su, saboda yanzu ka ga yanzu kamar a nan kusa da mu safana lokal gama ko na gari dan gona sun tara su baki ne kafa tanan garin, kuma sannan gwamnati ba abin da take yi.
A wata kila dai baka sani ba ko
to me take yi? Ba abin da take yi, billahi la ilaha illahu. Mutanen da aka ce tsakanin karamin hukumar Batsari da munan na kusa munan na abin nan na safana, wallahi tallahi ba a garin kase ma sai da aka kashe mutum 16 wallahi lazzallah ilaha illahu shugaban kasa ba mu taba jin yayi magana ba
kai warkilla kunye dai baka san kuma takan da yake dauka din ba
ka zo ba tsare akwai sojoji a sanar da ruwa amma anya ta ci dan gari ba su zuwa garin sai bayan an gama bayan duka gabaki an gama duk abin da za a yi
yaya girman wannan matsala take ne
bari lissa maka da ruwa kage shinji tsohuwa shinji sabuwa garin labo dan geza sabon gari dumbarawa asai sun yi gamje shekewa a raka yan laraba baki da duk mutanen da suke nan garin suna cikin garin ba tsari saboda yan bindiga sun hana su zama mu dai Allah ya sani to a gabanin nan ba abin da ya dame su wannan matsalar ta ba tsari ba abin da ya dame su mu mun basu ga Allah ubangiji Allah ya mamu sakayya tsakanin mu da su ba abin da zamu ce musu wallahi tallahi wallahi sai dai mu ce musu Allah ya isa wallahi tallahi Allah ya isa wallahi zaban da muke musu Allah ya isa
kokarin da muka yi don jin ta bakin mahukunta bai nasara ba to amma a wani taron manema labarai da yi a baya-bayan nan babban Hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar sojan ƙasa na Najeriya Major General Lamidi Adeosun ya danganta irin wannan aika-aika ga 'yan bindigar Zamfara da ke arcewa daga yankin na Zamfaran Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Hassan Maina Kaina Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo yayi wa al'ummar jihar Borno alƙawari cewa nan ba daɗewa ba gwamnatin tarayya za ta kafa hukumar raya arewa maso gabashin ƙasar domin taimaka ma yankuna da rigingimin Boko Haram ya taɓa. Ya faɗa haka ne a lokacin da yake wata ziyarar aiki a wannan jihar ga wakilinmu Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin tarayyan za ta tabbatar da aiwatar da kafa hukumar raya yankin arewa maso gabacin Najeriya. Professor Osinbajo ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci jihar Borno da kaddamar da wasu ayyuka karkashin shugabancin gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima wanda suka hada da makarantu da hanyoyin titi da kuma wasu rukunin gidajen marayu. Mataimakin shugaban ƙasar Professor Osinbajo ya ce gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya yi ayyukan yabawa musamman ma wajen ganin cewa an samar da dumurwan zaman lafiya a jihar.
Many of those who work with me who are here testify to the way in which His Excellency the Governor has completely taken to heart the problems and challenges of the state.
Yace mutanen da suke aiki da ni a nan yanzu za su iya ba da shedar yadda gwamnan ya doki matsalar jihar a wuyansa don ganin cewa an samu dumurwan zaman lafiya a jihar Borno.
I assure you that that remains on the front burner for the federal government. Recently, the president signed into law the Northeast Development Commission Act.
Yace muna so mu tabbatar muku cewa batun hukumar raya yankin arewa maso gabacin Najeriya shine a gaban gwamnatin tarayya wanda ma a yanzu hakan shugaban kasa ya riga da ya rattaba hannu a kai da kuma hakan zai ba mu damar sake gina wannan shiya na arewa maso gabas. Professor Osinbajo yace jihar Borno ta fi kowace jiha fama da fuskantar irin wannan matsala dan haka ne ma muke kokarin ganin cewa mun sake gina wannan jiha da ma wasu jihohin da wannan itila'i ya shafa. Shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya ce mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Osinbajo na kishin mutanen jihar Borno.
The vice president is a pastor. The vice president is a Christian from this household. But here we have a man of courage and conviction who has established a school to cater for Muslim orphans of Boko Haram, one of the best schools in Nigeria.
Ya ce mataimakin shugaban kasar pastor ne kuma mabiyin addinin Krista daga kudu maso yammacin Najeriya. Wanda ya bugi kirji ya gina makarantar 'ya'yan marayu musulmai na Boko Haram wanda kuma ta kasance makaranta mafi kyawu yanzu haka a Najeriya.
And we went to the Dalori IDP camp. It's normal is the overzealous security operatives were dissuading you from mixing with the IDP. We took the bull by the horn. We interacted with the IDP.
Gwamnan ya ce akwai lokacin da mataimakin shugaban kasan ya ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira da ake kira da Lori Camp wanda a wancan lokacin jami'an tsaron suka yi kokarin hana shi shiga cikin 'yan gudun hijiran amma ya shiga cikinsu yana ma magana da su wanda shi ne alamun shugabanci na kwarai a cewar gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima.
I appeal to your excellency to give special consideration
to sons and daughters of Borno in the area of federal appointment and recruitment.
Shimami Alfarma Shehu Borno, Alhaji Dr. Abubakar Umar Gabe Ibn Elkanami, yace akwai buƙatar gwamnatin tarayya da baiwa jihar Borno dama na musamman ma wajen ɗiban ma'aikata da suka shafi jami'an tsaro, kama da na soja da na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya da na jami'an gidan yari da dai sauransu. Garin cewa da dama daga cikin irin waɗannan jami'ai sun rasa rayukansu sakamakon wannan rigingimu na 'yan ƙungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Talaka dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi. Dan haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a kauye da cikin binne gari motocin talakawa dan su hawo. Mutakar in ba kan lafiya ye ka kasha o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani.
To madalla a gaida Haruna Dauda, waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 16 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Demokratiya a yau. A cikin shirin namu na yau, wani umarni da hukumar sa ido a hada-hadar kudaden gwamnati da hanyar bincike ta bayar akan yadda za a sarrafa kudaden kananan hukumomi a Najeriya ya bar baya da kura. To sai dai masu ruwa da tsaki sun ce ba a taba yin wani umarni da zai taba rayuwar talaka irin wannan ba. Ni ce Madina Dauda. Gwamnonin jihohin Najeriya 36 sun aika wa shugaba Muhammadu Buhari da wasiƙa inda suka nemi ya tsawata wa hukumar sa ido a hada-hadar kudaden gwamnati ta hanyar bincike akan katte shishigi a harkokin da ba ta da hurumi a kai. Abdulrazak Bello Barkindo shine mai magana da yawun kungiyar gwamnonin Najeriya.
Da gaske ne wannan hukuma ba ta da ƴancin ta ba da doka kan irin wannan harka ta ƙananan hukumomin Najeriya, domin gwamnoni sun bayyana wannan ta sassa daban-daban na kundin tsarin mulki inda suka nuna cewa wannan hukuma ba haƙƙin ta bane ta ba da wannan umarni. Sannan kuma ba daidai bane a ce tana nan tana ta faɗin iya albarkacin bakinta a kan wannan shirin, domin kuwa ita kuma NFIU aikinta kawai shine ta dinga biye-biye ko kuma ta dinga bincike kan irin kudaden da ake amfani da su wajen tada zaune tsaye ta wajen harkan ta'addanci a duniya baki ɗaya, ba ma a Najeriya ba. Amma ba wai ta zauna tana dube-dube cikin irin harkokin da gwamnoni ke yi da kudaden ƙananan hukumomi ko kuma da ba su yi ba. Saboda haka su gwamnoni abin da suke faɗa shine wannan hukuma ta zauna a kan iya inda kundin tsarin mulki ya ba ta ƴancin ta yi aiki, ba ta dinga shiga aikin wasu ba. Shi yasa muka ba da wannan sanarwa na cewa ba daidai ba ne hukumar NFIU ta gargadi ko bankuna ko kuma ta gargadi gwamnonin Najeriya da cewa kar su yi kaza ko kar su yi kaza, wannan ba ruwansu a ciki.
To sai dai mai magana da yawun hukumar sa ido a hada-hadar kudaden gwamnati ta hanyar bincike, Sani Tukur, ya ce hukumar ce take ma da hurumin daukan wannan mataki.
Ba gaskiya bane a ce NFIU ba ta da hurumin fito da ka'idodin da muka yi don saboda kudaden kananan hukumomi su isa inda ya kamata su isa. In kin duba dokan da ya kafa wannan NFIU, wato wannan unit a sashi na 28, ya nuna cewa NFIU tana da ikon fito da guidelines, wato ka'idodi, don tabbatar da aikinta da wannan doka ya bata ta iya ta isar. To wani aiki ne kuma doka ya bari shine a tabbatar da cewa ba a ɗibi kuɗin jama'a ta hanyar haramun a nemi a halatta shi ba. Shi yasa aka yi abin da aka yi. Mu ba mu san inda ƙarfin gwamnoni ya tsaya ba, amma dai abin da muka sani shine dokar ƙasa gaba ɗaya, wato constitution ya nuna cewa idan aka raba kuɗi a nan Abuja aka ji jiha su ma a raba kowane local government a bata. Sashi ɗaya na 162 ya ce all money should be credited distributed to local government accounts. The keyword anan shine distributed. Distributed shine a raba, ba a ce ko gwamna ko wani jami'i ya biya ko kongila ko ya sayi wani abu ko ya ba wani kuɗi daga cikin wannan account ba, wato state and local government joint account, cewa akai idan kuɗi ya isa ciki su gwamnatocin jiha masu ake tsammanin su ɗauki kashi 10 cikin nasu kasun su sa a ciki sannan su raba wa local governments duka dake kananan hukumomi dake jihar su.
Amma ga shugaban ma'aikatan kananan hukumomi na ƙasa Comrade Ibrahim Khalil ya ce an tasar ma gyaran ƙasar ne da wannan umarnin.
Muna ta gwagwarmaya ya za a yi ƙananan hukumominmu na Najeriya su zama suna da ƴancin da za su iya taimakawa al'ummomin da aka yi ƙananan hukumomin don su, ya za a yi a farfaɗo da ƙananan hukumomin nan don a sami abin da Bature ya kira stability, ma'ana daidaito wajen harkar tafi da gwamnati da tsarin demokradiyya gaba ɗaya. Ya za a yi ƙananan hukumomin nan su cike giɓin da aka ƙirƙire su don shi na tabbatar da raɗaɗin talauci da rashin aikin yi da rashin harkokin noma masu kyau da rashin zamantakewa mai kyau, ya samu al'umma sun zauna lafiya cikin farin ciki da ƙaunar juna. Wannan shine dalilin da yasa aka kafa ƙananan hukumomin nan. Amma sakamakon babakere da rubda ciki da aka yi akan ƙananan hukumomin nan, musamman ta ɓangaren kuɗaɗensu, wanda in gwamnatin tarayya ta turo gwamnonin jihohi da gwamnatocin jihohi suke karkatar da su, wannan ya haifar da halin da 'yan Najeriya suka tsinci kansu cikin gigita da dumaucewa. A halin yanzu kuɗaɗen nan koma zuwa ƙananan hukumomin ba sa yi, to idan ba su je ba ina suke? Koko tarawa ƙananan hukumomin ake yi sai san da gwamnonin suka shirya su fito. Wannan yunkuri na gwamnatin tarayya zai kawo mutanen Najeriya, kuma ba ma zaman lafiya iya wannan ba, wallahi hatta watan kiyayya da ta yi yawa a cikin mutanen Najeriya sai ta rabu.
Amma mai magana da yawun majalisar dattawa Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi ya goyi bayan matakin da hukumar NFIU ta dauka.
A takaice, watan ita wannan ma'aikata wanda ake kira NFIU, Nigerian Financial Intelligence Unit, watan hukuma ne ko kuma ma'aikata ne da majalisa suka gabatar da dokan shi kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa hannu. A takaice, wannan ma'aikatan an ba su amana na su tantance yanda ake kashe ko kuɗaɗen ƙasa ke shiga da fita, don a iya gano waɗanda ake amfani da su bisa ko cin hanci da rashawa ko kuma garkuwa da mutane ko kuma dai ta'addanci, watan abin da ya shafi terrorism, su kuɗaɗe na money laundering, irin a samu yadda za a biyo a sace kuɗi a zagaya a shigo da ishi ta wani hanya. Wannan duka ba don komi ba, yana cikin watan bayanai da aka yi don a samu hanyar da za a datse cin hanci da rashawa wanda ya katutu a Najeriya. Kuma sanin kowa ne kusan al'amarinmu gaba ɗaya kamar tana ƙasa warwas ne, ba don komi ba kuma don cin hanci da rashawa. To wannan ma'aikatan ne ta fara aikinta, sai suka hito suka yi watan sun ce a cikin bayanansu sun tantance yanda kuɗaɗe ke shiga da fita, sai suka gano cewa kuɗin joint account in ya shiga cikin joint account ɗin, daga nan ne ake ɗiba kamar waɗanda suka je bakin rahi ɗibo ruwa.
A lokacin da yake nashi nazarin, Sanata Ahmed Babbakaita ya ce hukumar NFIU tana ma da hurumin hukunta mai laifi.
Lokaci ya zo da gwamnoni za su yi makansu hisabi su gane cewa ya kamata su saki mara local government ɗin nan, wanda ma in ba su saki ba, yanzu wannan hukumar za ta tabbata cewa kuɗaɗen da aka ba local government sai sun kai ga local government.
Ta yaya za su tabbatar da haka?
To kuɗaɗen da ake ba da dama yana shiga asusun da ake cewa asusun haɗin gwiwa, wanda ake cewa joint account. Kamata yayi in an je wannan asusu, gwamnatin jiha ta ɗauki nata ta tura ma ƙananan hukumomi nasu, amma bisa ga dokar sa ido su tabbatar da cewa shi gwamna da kuma makaraban shi sun sa ido akan yadda za a tafiyar da waɗannan kuɗaɗe. To saboda haka da babu wannan hukuma babu mai iya tsawata, in an sa kuɗin za su iya zama cikin wannan asusu kuma ya sa gwamna ko kuma waɗansu mutane su amfani da kuɗaɗen. Amma yanzu tunda akwai hukuma wadda alhakinta ne na ta sa ido, za ta iya ware ma ƙananan hukumomi nata, kuma tana da dokokinta wanda doka ta bata damar yin haka, kuma wanda bai yi ma tana iya hukunta shi. Kin ga cewa wannan doka da aka yi dole ta kasance ta yi tasiri, kuma dole mutane ya kasance sun yi na'am da ita. Wannan kuma tsari ne na shugaba Muhammadu Buhari domin ya tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗen suna kaiwa ga al'umma domin yi musu ayyuka, domin tallafa musu, domin inganta rayuwarsu. Kuma yana da nasaba da harkar tsaron da take faruwa a ƙasar nan.
Yadda shirin ya kawo jiki kenan a yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa mu huta lafiya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku tsaraba na karatun Alkur'ani mai girma.
Sunana Umarul Faruk Muhammad Nur, dalibi a makarantar Sheikh Muhtar Siddiq al-Islamiyya Niger Zander. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.
To madalla, Allah ya karba muna ya karbi badumu. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai, amma wannan karon a takeice.
Majalisun Amurka sun bayyana mabambantan ra'ayoyi kan matakan wato matakin barazanar da ƙasar Iran ke yi bayan da tawaga jami'an tsaron ƙasa ta gwamnatin shugaba Donald Trump ta gabatar da bayanan sirri ga 'yan majalisun Amurka baki ɗaya jiya Talata. Sun bayyana mana yadda barazanar ƙasar Iran take da bambancin wadda aka gani a baya, kuma kai hari kan Amurka da abokan kawancinta na nan tafi, a cewar sanatan jam'iyyar Republican Lindsey Graham na jihar South Carolina ya faɗa wa 'yan jarida bayan wata ganawar sirri da yi da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da muƙaddashin ma'aikatar tsaro Pat Shanahan da kuma shugaban hafsan hafsoshin dakarun ƙasar Joseph, wato General Joseph Dunford. Wasu mazauna garin Wau na ƙasar Sudan ta Kudu sun ce dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula ta ci gaba sosai cikin 'yan makonnin nan saboda yunkurin samar da zaman lafiya da ake ci gaba da yi. Da yawa daga cikin fararen hula yanzu sun ce ba sa tsoron ganin wani mai kaki, amma kuma 'yan ƙasar sun yi kira ga gwamnati da ta biya sojoji albashinsu a kan lokaci ta yadda ba za su shiga yin wasu abubuwan da ba za su, wato da ba su kamata ba, domin samun kuɗin da za su ciyar da iyalansu. Jiya Talata, masu zanga-zangar goyon bayan 'yancin zub da ciki a Amurka sun gudanar da zanga-zanga a fadin Amurka, ciki har da wajen kotun koli da ke a nan birnin Washington DC. An shiga zanga-zangar ne bayan da wasu jihohin Amurka suka samar da dokokin hana zub da ciki a jihohinsu na masu ra'ayin riƙau, lamarin da ake ganin zai haifar da rikicin shari'a kan hukuncin da kotun koli ta yanke a 1973, inda aka halarta zub da ciki a fadin Amurka. Mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar na ƙasar China da ake kira Huawei ya yi watsi da matsayar da Amurka ta ɗauka na muzantawa kamfaninsa bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron ƙasar. A wasu jerin hirarraki da aka yi da shi a wasu kafafen yaɗa labaran cikin gida a jiya, wato ES a jiya Talata, Ren ya ce matakin da gwamnatin shugaba Trump ta dauka ya raina kwarewar da kamfanin ke da shi na ci gaba da ayyuka da kyar sabbin wayoyin salula da ingancin su da ya kai karfin 5G. Jiya Talata wata kotun Amurka ta samu tsohon shugaban soji shekaru sama da goma a Somalia da laifin azabtar da wani matashi a 1987. Yusuf Abdi Ali wanda yanzu haka yake zaune a birnin Alexandria na jihar Virginia ya aiki ne karkashin tsohon mulkin kama karya Said Barre wato masu yanke masa hukuncin same shi da laifin azabtar da matashin a wancan lokacin mai suna Fahan Mahmud Tani Warfa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da hantsiki za ku je mu dauke da wasu shirye-shirye da mu yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa da muryar Amurka musamman Sarfi Lashin Buman da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ba da umurni wato Malam CD da kuma injiniya mu na wannan safiya wato John Ellison. Baba Yakub makeri ne daga Washington yake sallama da ku. Salamu alaikum.
VOA Afrika.